tukurma mu wanda ya fice mai shiga tsakani don sa ko ƴan da ƴan ta'adda suka sace a harin jirgin ƙasa tsakanin Abuja da Kaduna a 2022 ya samu zargin mika miyagun dala 200,000 a matsayin neman fansar waɗanda a lokacin aka yi awon gaba da su bayan bindige kimanin mutum 50 ciki da sani kofar mata wanda aka ba da labarin yayi alwashin dama duron da ya gamu da ƴan ta'adda to ba zai bi su ba sai dai su kashe shi Zainab Mamu wacce ya ce ga tukurma mu ta ce ta yi asarar rubuta jarabawar ƙarshe ta aikin likita a jami'ar Mast ta kimiyya da fasaha da ke Masar lokacin da labarin sabuwar tuhumar da ake yi mahaifinsu ta bayyana.
Dan Allah President Bola Ahmed Tinubu da Vice President Kashim Shettima da kowa da malamai su shiga wannan magana mu ba ma cewa muke yi a sake shi scot free ba a yi granting in shi administrative bill ya je ya nemi lafiya because wallahi ba shi da lafiya in ya so a ci gaba da kesin.
A tunaninku da ba shi da laifi ne gaba ɗaya ko kuma akwai dai ya shi ma kamar yayi kuskure kuke gani
gaskiya bai yi kuskure ba in za a ce yayi kuskure to sai dai idan kuskure ne taimako idan taimako kuskure ne to shine kuskuren da za a ce yayi amma gaskiya bai yi laifi ba a yayin da mu muka san shi abinda ma ba ma shi ya shafa ba wani ya shafa shine sai ya ga abin da yayi ya samu ya ga mutun ya fita daga halin da yake ciki
shararren mai sharhi mazaunin Kaduna wanda ke da masaniya kan lamuran kama tukurma mu wato Malam Mahadi Shehu ya ce lokaci ya wuce kimar da ya dace a kammala irin wannan binciken
yau dai kusan shekara 2 da wani abu da kama tukurma mu lokacin da aka kama shi ba irin labarin da ba a bada ba daga sashen jami'an tsaro kuma sashen gwamnatin tarayya har ta kai ga an daina magana sa gaba daya ta kai ga an daina kai su kotu gaba daya ni ina ce wanda aka fara shekara 2 da shi da sauran mutanen nan 10 da aka ce suna da harka da ƴan ta'adda ai shekara 2 ya isa a gama bincike kotu ta musu hukunci ba hukunci na kafafen watsa labarai ba ba hukunci na yanar gizo-gizo ba ba hukunci na wani ya zuga wani ba
yanzu a tuna lokacin da lamarin ya auku tsohuwar gwamnatin Buhari ta kafa kwamitin mutum 7 don karɓo waɗanda ke dajin mun zanta da sakataren kwamitin a lokacin Farfesa Usman Yusuf wanda ya ce ko da an ba da kuɗi su dai sun shawo kan barayin ne suka sako sauran mutane marasa galihu da ba su da abin ba da fansa
aljihunmu muka aika ma families din dan ai ce fa nan sallah many of the families ina suka samu ko 50,000 balle wani hundreds of millions to muka ce gaskiya dai mu ba za mu shiga ba wanda ba zai iya biya ba mu we will make sure cewa gaskiya mun ga yadda za ai convincing mutanen nan don Allah su sako shi that was our goal gaskiya
sanarwar ta gwamnati daga hukumar bayanan sirri na hada-hadar kuɗi NFIU ta ce ma muna daga cikin mutum 9 da kuma wasu masu kamfanonin canji shida da ke daukar nauyin ayyukan ta'addanci musamman ma Boko Haram da ISWAP. Rasulu Adamu Malika, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.